أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai, wato Sunna TV EKS kenan, ko IKS, wato Islam Kitabu Sunna ala Fahmi Salafi Salih. Muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah Subhanahu wa Ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da ya bamu iko da dama muka sake saduwa da ku a darasin mu mai taken haɗa na soshi. Wannan shine darasin mu na 82 kenan. Kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne da littattafai guda biyu, wato tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Littafi na biyu kuma shine littafin As'ilatul Qur'ani Al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Shi Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab muna tafiya ne da tahqiqi kuma na Ahmad bin Muhammad Badawi. Shi kuma wato As'ilatul Qur'ani Al-Majid wa Ajwibatuha muna tafiya ne da tahqiq na Sheikh Mustafa Al-Adawi. To madalla, a karatun da ya gabata, karatun mu kenan na 80, wato kenan karatun mu na, ina ganin 81 kenan, a yau karatun mu na 82 ne zamu tashi kenan, in ban manta ba, don akwai abin nan. Wato karatun mu na 82 kenan, afwan, ina ganin na samu kuskure wajen bayanin rakami saboda yan uwa da suke bibiyar mu. To muna cikin suratul a'raf, mun tsaya a mas'ala ta wato 319 a cikin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajibatuha, domin muna bin jerin ayoyi ne kamar yadda suka zo. To shi yasa muka da littafin guda biyu, ba littafi guda muke bi ba kenan. Idan muka ga wannan aya ita ce take akan tsaye jerin ayoyin al-qur'ani, sai mu shiga cikin wancan ɗayan littafin. Idan kuma muka ga dukan sun malaman sun kawo su, sai mu fara littafin da muke cikin sa, sannan mu je cikin wancan littafin ɗayan kenan. To akwai, kafin mu ci gaba da karatu kenan, akwai istidrak. Dan galibi wani lokaci muna istidraki, in akwai kuskure muna zanyin bayanin sa, ko kuma idan akwai wata mas'ala wadda mun faɗe ta da gaugawa, wani lokaci akwai buƙatar dan ƙarin bayani a kanta wanda zai ƙara fitowa da mas'ala a fili, kuma muna zanyin yin irin wannan bayani. To anan muna da istidraki, ko mu ce bayani kenan, kusan guda uku kenan. Na farko guda yana da alaka da harda alqur'ani, wajen da muka kawo ayar wa ala alladhina hadu harramna kulli dhi zufur wa min albaqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma. To wannan ayar da muka karanta ta cikin darasin da ya gabata, sai muka ce wa min alghanami wal baqari, wa min albaqari wal ghanami. An gane ko wa ala alladhina hadu harramna kulli dhi zufur wa min albaqari wal ghanami, kenan sai a gyara karatun saboda yan uwa masu sauraron mu. Mas'ala ta biyu kuma wajen aya da muka karanta a mas'ala ta wato 310, wajen wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Malin da ya kawo maganganu a karkashin wannan aya na cewa ahlaknaha, mun halakar da wannan alƙarya, sannan kuma azabar mu ta zo. Alhali ko ya kamata a ce azabar mu ta zo sai wato muka halakar da ita. To sai malin yace nan ahlaknaha, nan an kaddara wani fi'ili a wajen su malamai, ai aradna ihlakaha, nan fi'ili ne anka kawo amma an shafe niyyar, kamar yadda ya kawo aya ta cikin suratul ma'ida, ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salah, ya ku dan kuka yi imani idan kuka tsayi zuwa sallah, faghsilu wujuhakum, sai ku yi allaki nan kunki fuskar ku har zuwa karshen aya. To ka ku ga idan mutum ya zo cikin masallaci yayi tsayi ba zancen yayi alwallaki nan, idan kuka yi niyyar tsayuwa zuwa sallah. Ya kawo dai ayoyi kuma cikin alqur'ani, bin kama ganganun malamai. To daga cikin maganganun da malamai suka kawo, waɗanda ban kawo su ba karkashin wannan aya, shine cewa wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan. Waɗansu malamai suka ce akwai at-taqdimu wat-ta'khir, abinda ake nuhi da at-taqdimu wat-ta'khir, asalin maganar yadda yake. Wa kam min qaryatin, an gane ko, wato ja'aha ba'suna bayatan fa ahlaknaha, kina azaban mu tazo musu da safe, fa ahlakna sai muka halakar da su suka ce to akwai at-taqdim wa at-ta'khir wanda in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-quran na imam suyuti ya kebe babi na muqaddam al-quran da kuma mu'akhkharu kenan mutun zai iya koma can ya gani duk da yake ba ko ina ne malamai suka yarda da cewa akwai at-taqdim wa at-ta'khir ba amma dai na dan kawo wannan dan mutun wadansu fahimci menene ake so a ce wadansu daga cikin malamai suka ce a'a al-fa'u wannan ana dokar ta fa'un ce bayaniya ma'ana tana tafsirin abin da yazo wa kam min qaryatin ahlaknaha so da yawa wata alƙarya muka halakar da ita to faja'aha ba'suna bayatan wannan tafsiri ne na yadda anka halakar da su kenan sai aka fassala aka yi tafsirin yadda anka halakar da su halakar ta zo musu ne a lokacin sallar wato asuba kenan sai ta zamanto bayaniya ko tafsiriya to waɗannan maganganun malam bai kawo su ba kuma ina zan kawo waɗannan maganganu wani lokaci saboda wato mutum ya ƙara faɗaɗa binciken sa mai so zai iya ƙara duba cikin littattafai na tafsiri da kuma wato littattafai na al-jam' baina an-nusus zai iya ganin wannan insha Allah rabbul alamin to sai mas'ala ta ƙarshe kafin mu shiga cikin karatun mu gadangadan wajen har yanzu dai cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha inda malam ya kawo wata mas'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam haqiqa Allah ce mun halice ku sannan muka suranta ku sannan muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga annabi adam to kaga cewa an halice mu sannan aka suranta mu sannan aka ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi adam in ka dibi zahiri ai mala'iku an ce musu su yi sujada ga annabi adam kafin mu zo a duniya to kaga wani dai sa tsammani a to kuma thumma tufidu tartib tana nufin daga wannan sai wannan to ya akai haka to shine malam sai ya kawo daga cikin maganganun malamai ke cewa nan walaqad khalaqnakum na ana nufin mun halicci asalin ku shine annabi adamu dan ba ana nufin mu an halicce mu ba an gane ko thumma sawwarnakum an gane ko sannan muka suranta ku na ana nufin annabi adamu muka suranta shi thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce ma mala'iku ku sujada ga annabi adam dalili kuma da yake nuna wannan malam bai kawo ayar ba amma zan kawo ta ba wai dan dafi malam ilimi ba don saboda daga cikin dalilan da malamai suke kawowa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab ya ku mutane in kuna shakka daga al-ba'th wato tayar da ku fa inna khalaqnakum min turab mu ka halicce ku daga ƙasa kowa san kuma Allah ya halicci annabi adamu ne daga ƙasa ba mu aka halitta daga ƙasa ba kinan nan sai zaman to khalaqnakum thumma sawwarnakum na adam fi annabi adam wadansu malamai suka ce a khalaqnakum nan mun halicce ku na ana nufin cikin tsatson annabi adam ko kuma mun halicci annabi adam thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku ma'ana fi zahari adam a cikin tsatson annabi adam bayan an suranta mu muna ciki sannan an kace mala'iku su daga annabi adam duk da yake wannan magana tana da rauni su ne maganganun da malam ya kawo to amma daga cikin abinda waɗansu malamai suka ƙara anan waɗansu fi cewa thumma sawwarnakum an gane ko na ana nufin annabi adam mun suranta shi sun bakunna lil mala'ikati sujudu li adam waɗansu daga cikin malamai kuma suka tafi cewa a'a nan da anka ce walaqad khalaqnakum haqiqa mun halice ku thumma sawwarnakum sannan mun ka suranta ku sun bakunna lil mala'ikati sujudu li adam an yi taqdim wa ta'khir kenan walaqad khalaqnakum mun halice asalin ku shine annabi adam thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan mun kace ma mala'iku su yi sujada ga annabi adam thumma sawwarnakum sannan mun ka suratar da ku domin thumma akwai lokacin da take ta suwa lit tartibi dhikri ma'ana dhikri asalin thumma wato harufa ne guda uku da fa'un da kuma thumma da kuma wawun sai mun yi hattara dukkan su hurufin atfi ne amma suna da bambancin ma'ana in anka ce wawun jaa muhammad wa ahmad to ita alwawu la tufidu tartib tana nuna dai muhammad da ahmad sun zo amma da nace jaa muhammad wa ahmad tana yiwa muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad sannan tana yiwa ahmad shi ne ya fara zuwa sannan kuma muhammad domin ba dole bane wanda anka kawo karshe shine wato na karshen domin ita alwawu la tufidu tartib kuma la tufidu at-tarahi ita tufidu al-atf kenan yana yiwa Muhammad shi ya fara zuwa sannan Ahmad tana yiwa Ahmad shi ya fara zuwa sannan Muhammad sannan tana yiwa kai tsaye tana yiwa akwai tazara ita ba ta nuna wannan ita afafi ita take nunawa dalili kuma wanda yake nuna wannan zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wadanda suke kwana suna yin sujjadan sujjada ga ubangijin su wa qiyaman da tsayuwa a sallah duk sallolin da anka sani a musulunci idan za a yi sallah sai an tsayu sannan mi sannan ake yin sujjada kenan wallazina yabituna li rabbihim qiyaman wa sujjada haka asalin maganar yake kamar yadda malamai suka ce akwai misalai da dama ba za mu samu damar kawo su ba to kenan ita ko fa'un tufidu al-atf ma at-taqib ita fa'un tana nufin al-atf ma at-taqib tana nuna wanda yazo farko shine na farko kuma tana nuna kai tsaye ne babu tazara mai yawa tsakankanin su jaa muhammad fa ahmad muhammad shi ya fara zuwa fa ahmad sannan ahmad amma babu lokaci mai tsawo tsakankanin su wanda malamai sun ce shi wannan tarahin ana hankalta ma kowanne abu da dabi'ar sa ba wai dole bane an ce kai tsaye ana nufin a'a ba wani tazara a'a sai in an kalli cewa tsakanin wani abu da wani abu akwai tazara tsakankanin su to tazar su ake hankalta ma dan wadansu an ce ba at-taqib sai ce to ai kai tsaye sai malamai sun kace ta'qib kullum bi hasbihi ko wani ana hankalta masa idan ka duba cikin mughnil labib an kutubil a'arib na ibn hisham al ansari yake cewa ya ka misali alam tara anna allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al ard mukhdarra allah ya sabkar da ruwa ga kasa sai kasa ta koma kore shar a da sabkar da ruwa tsiri yake fitowa a sai an dauki wani lokaci kidan nan za a hankalta mu taqibi kullun bi hasbihi saboda yan uwa su fahimta to ita ko thumma tufidu al atf ma at tarahi an gane ko ita ko thumma tana nufin atf wannan الترتيب اولا ترى نوفين جيري كما يد فاء تفيد الترتيب اما ايت فاء تفيد التعقيب ايت ثم تفيد التراخي ترى نوفين سي انسا متزرا كنا ان تجي جاء محمد ثم احمد تبس محمد سي فار زوا سنن احمد كما اكو تزرا تسكانكانين سو ايت ما تزرا انا هنكلتا متا سي دي سوكا تي ايت كانتا تزرا ذا هنكلتا متا تسكانكانين وني ابو ده وني ابو كنا ينزو مثالي عند الله سبحانه وتعالى يكي تشوا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما كاجا سكنكان ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه وانا علقه سي انك حلت دغ ونن ابن جن يزمن تو صوكا to kaga wannan akwai tazara yazo cikin hadisi akwai tazara ta tsakankanin su duk da yake malamai sun dauki cewa cikin kwana 42 ne duka ake dauka ba wai kamar yadda wasu malamai suke cewa kwana 120 ba kamar yadda yazo cikin hadisi almuhimmu dai sai zaman to yana nuna cewa tazarar za a hankalta mata abin da a tsakankanin su kuma tare da fa'ul aka kawo to sai dai malamai suke cewa ita summa tana idza kwalit tartibi dhikri wanda shine abin da yake so in kai gare shi wanda an ka sa ma summa yazo karshe wani lokacin shine farko amma wannan ba galimi bane misali a cikin suratu albalad Allah yake cewa falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu wadan suka ce malamai suka ce to nan da Allah yake falaqta hamal aqaba bai kutsa ma aqaba ba wama adraka mal aqaba minene aqaba fakku raqaba yantar da wuyan raqaba kinin bawa wajen malaman balaga utliqa aljuz wa urida bihi kullu domin ba wuyan kawai ake nufi ba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko ciyarwa a cikin wani yini wanda akwai talauci ma'ana mutum yana cikin mutare su da cikin bukata tunda wannan lokacin ya fi lada ba wai dan mutum ya ciyar ba sai ba wannan lokacin ba babu lada yatiman ya ciyar da maraya ba sai maraya ba an gane ko za maqraba wanda yake makusanci makusancin ya fi lada domin sadaqatu ne wasila ga sadaqa ga kuma zumunci amma maraya ko wanda ba na kusa ba ana masa ana iya taimaka masa au miskinan za matarba ko miskini wanda talauci ya masa yawa kuma ko miskini da talauci bai masa yawa ba ana masa sai yace au miskinan da matarba thumma kana min alladhina amanu wadansu malamai sun ce thumma kana min alladhina amanu sai ya kasance daga cikin masu imani a'a ana nufin duk aikin da zaka yi idan babu imani ya Allah ba zai karbe shi ba to kenan sai kai imani sannan ka aikata wadannan ayyuka so to haka wadansu malamai su tafi duk da akwai wadanda suna gani an ce sun makana min alladhina amanu ai ya kasance daga cikin masu imani kenan dama thumma la tufidu tartibu dhikri amma nan dai sai da an ka kawo ciyarwa da sauran abubuwa sannan aka kawo imani wanda yake nuna cewa ba wai sai an yi wadannan ake yin imani ba kaida sai an gabatar da imani sannan wato tauhidi da imani sannan ake gabatar da ayyuka nagari to shi yasa wadansu suka ce lil tartibi dhikri wa laqad khalaqnakum an gane ko thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam thumma sawwarnakum wa sun tafi akan haka magana ce ta malamai amma dai abinda aka fi dauka nan khalaqnakum da sawwarnakum duka annabi adam ake nufi thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan aka ce mala'iku su yi sujada ga annabi adam wannan shine abinda malamai suka yi bayani akan shi mai so yana diba cikin littafin tafsiri kana iya duba misali a cikin التفسير الكبير نا امام فخر الدين الرازي كغا ماغانغانون دا يكاو كوما با wannan tafsirin dai ba da sauran tafsiran malamai wadanda suka yi bayani kilan wani zaka ga ya tsaya akan wannan mas'ala wani kuma tana yawa bai tsaya tattauna akan wannan mas'ala ba wata kila yana ganin kamar mas'ala ce wadiha ko ko wata kila Allah subhanahu wa ta'ala bai sa hankalin sa ya kai ga wannan shubha bai tuna akwai wannan shubha wallahu ta'ala a'lam wannan shine abinda zan fada sai mu je a karatun mu bi iznillahi ta'ala مساله مو وذا متاشي اكنتا مساله تي 319 ا cikin اسئله القران المجيد واجوبتها انا محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي Malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ya ake Allah ya ce kama bada'akum kama yadda Allah ya halice ku ya kage halitta ku ya fara halitta ku ta'udun za ku koma suratul a'raf ayata 29 malam yace wa huwa bada'ana awwalan nutfatan Allah ya fara halitta mu nutfatan muna wato igon maniyi thumma alaqatan sannan muka zamanto wato alaqa jini kama yadda suka cewa saren jini ko thumma mudgha sannan kuma abin nan sannan kuma muka koma wato tsoka thumma idaman sannan kuma muka kasance wato kasusuwa thumma lahman sannan kuma muka zan nama an gane ko kama zukira kama yadda anka ambata koko kama zakar kama yadda Allah ya ambata babu wasali kinan duka ina iya dauka wa nahnu la na'udu inda al-maut malan yace alhali mu kuma ba ma komawa lokacin mutuwa wala inda al-ba'th koko lokacin da za a tayar da mu ba'd al-maut bayan mu mutu ala zalika tartib akan wannan kenan Allah subhanahu wataala ba zai saki maida mu igon maniyi ba sannan ya maida mu abin nan ya maida mu jini sannan tsoka sannan kasusuwa sannan tsoka sannan kuma ya saki halitta mu kenan to ya an kai yace kenan wannan zai kabo wani shubha to kulna za mu ce ma'anahu kama bada'akum awwalan min turabin kama yadda Allah ya kage halitta ku daga kasa kazalika ta'uduna turabun zaku koma kasa kidan nan yana nufin duk abin da ke saman kasa zai zama zai koma kasa kina abubuwan da aka halitta daga kasa sai dai kamar yadda zo cikin hadisi ajabul zalab shi wannan kashin wanda ke wato a tsarar dan adam akwai wani kashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kasa ba za ta ci shi ba shi wannan da gare shi ne yurakkabul insan wanda ilimi yanzu na ijaz ya tabbatar da wannan cewa duk yadda dan adam ya kone duk yadda ya mutu wannan kashin baya bacewa don da gare shi ne za a halitta dan adam kuma daga yurakkabul insan kuma gare shi za a haɗa dan adam kamar yadda hadisi suka nuna kuma za a yi taksisi da cewa akwai bayin Allah musamman annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Abu Daud ya ce Allah ya haramta maka sa ta ci jikin annabawa ba za ta ci gangar jikin su ba kuma da bayan Allah nagari ma ba ma annabawa waɗansu Allah ya haramta kasa ta ci jikin su wannan sai a gane an yi taksisin su kenan banda wannan kashin to wannan shi ne abin da malam ya kawo malam ya ce waqila waɗansu malamai suka ce ma'anahu ma'anar abin da ake nufi kamar yadda Allah ya ce ku za ku koma an gane ko kama awjadakum awwalan ba'da al-adami kamar yadda Allah ya samar da ku ba'da al-adami bayan babuku kadhalika yu'idukum kama haka ne Allah zai saki dawo da ku ba'da al-adami bayan kun kasance da can babuku Allah ya yi ku kuma yanzu kamar babu kudin tunda kun mutu kuma zai samar da ku fattashbihu fi nafsi al-ihya'i kiran malamai wadansu suka tafi cewa nan da anka yi tashbihi da anka ce kama anka kamantar da ku ka gani kuma Hausa yace kama kamar wani kaga daga nan ne aka dauko shi kenan fattashbihu fi nafsi al-ihya'i kenan nan tashbihin da anka yi kamancece ne a cikin al-ihya rayarwa wal khalqi da halitta la fil kayfiyati a banan zancan kayfiya ba ta yadda aka yi wat tartibi da jeri ba an kalli ta yadda Allah yi mu ba an kalli jerin yadda Allah ya jiranta halittar mu ba a ana nufin yadda ya rayar da ku babu ku haka ne kuma bayan kun mutu zai saki rayar da ku a matsayin babu ku wadansu malamai sun tafi akan wannan malam ya tafi cewa waqila wadansu malamai suka ce ma'anahu ma'anar haka kama bada'akum su'ada'a wa ashqiya'a kamar yadda Allah ya kage halittar ku ya san wanda yake su'ada jam'i ne na sa'id ina fata an fahimce ni wato fa'il wani lokaci jam'i shi na zakwa fu'ala an gane ko wato su'ada a jam'i ne na sa'id mai arziki ne an ce mai arziki ba mai kudi ba a'a wanda yake na da imani zai samu ramin shiga aljanna wa ashqiya shi ko jam'i ne na shaqi dama fa'ilun wanda yake mai damma mai shadda a karshen sa wanda malaman lugha suna cewa ko malaman sarfa zance suna cewa jam'i shi na zakwa alan af'ila kaga shaqiyun sai a ce ashqiya waliyun sai a ce awliya sakhiyun sai a ce wato sakhiyun askhiya ko ba haka ba shi kuma su'ada sa'idun ne sai a ce su'ada an gane ko wanda shi ma fu'ala'u ɗaya ne daga cikin jam'i na sa'id amma ba shi kadai bane jam'in sa don wani lokaci yana zakwa fi'al alaiha mala'ikatun ghilazun shidad ainan ghilazun jam'i ne na ghaliz shidadun jam'i ne na shadid an gane ko almuhimmu dai kamar yadda Allah ya kage halittar ku masu arziki nan ana nufin yan aljanna famihun shaqiyun wa sa'id kamar da yazo a cikin suratu hud wa ashqiya da waɗanda yan muta ne kadhalika ta'uduna haka zaku koma ina fata an fahimci ne malam yace wa yu'ayyiduhu abin da yake karfafar da wannan tafsiri an gane ko tamamul aya karshen aya ina fata an fahimci ne don ya ce kama bada akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqo alaihim ad-dalala kenan nan wadansu Allah ya shiryar da su ya san da ba sun cancanci shiriya ba su shiriya wadansu kuma ya san ba su cancanta ba shi yasa bai ba su shiriya ba to dan haka kenan sai fassara ta da wannan malam yace kai waqila wadansu malami suka ce ma'anahu kama bada'akum kamar yadda Allah ya kage halittar ku ya fara ku la tamlikuna shay'an bukum mulki komai ba ka zo hakan ga dal uba baka ciya kazalika ta'udun kamar haka zaka komo kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wa laqad ji'tumuna furada kun zo muna furada ma'ana kuna makadaita ba ya'ya ba dukiya ba komai wannan aya ce ta cikin suratul an'am aya ta 94 al-aya wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra dalibai masu hada alqur'ani a cikin suratul kahf akwai laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra babu furada dan dalibin ilmi yayi hattara masu hada alqur'ani to anan kenan na ana nufin yadda aka kage halitta ku kuka zo duniya ba ku da komai to malam ya kawo wannan magana kuma kamar yadda zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ku gari hadisi na a'immul mu'minin Aisha da sauran sahabbai nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara za a tayar da mutane abin da hufatan uratan ghurla mutane za a tayar da su huntu an ce huntu kenan mutumin da bai da sutura sannan kuma ko ana cewa zir kenan a wata Hausa ko zindir ana cewa a wata Hausa mutumin da bai da takalmi bai da sutura hufatan a jam'i na alhafi an gane ko kamar rumat jam'i na arrami sannan hufatan uratan uratan da perfeci perfeci mu ba kerkeci ba domin an ce kerkeci wadansu sun san kamar kura ko abin da ya kama da haka ko karen daji ko kuma karen biki kamar yadda suke cewa shine ake kira wato kerkeci to perfeci ana nufin wato mutumin da ba komi a takalminsa wato kamar tafin kafa wannan fata wadda dan adam yake takawa ita ake kira farfeci a wata Hausa ban sanin ba wasu yankunan ba komi suke kiranta to dan haka dai hufatan uratan ghurlan ghurlan kuma jam'i ne na aghralu shine mutumin da budaluba ba kaciya wannan fatar wadda ake yanke mutum wadda mutum bai da ita ya fassara da wannan to kaga wannan tana koma ta fuskar halitta kenan haka ne za a mayar da ku idan yadda ka fito daga cikin mahaifiyarka to idan muka dubi duka wadannan fassarorin za ku iske musu cikaro da juna ba domin Allah ya samar da ku babu ku kuma zai samar da ku bayan kun mutu wannan babu matsala cewa kuma yadda kuke a cikin ilimin Allah yadda Allah ya san cewa wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne haka za ku tashi kenan ba za a samu wani canji ba a cikin wannan tafiyar kuma haka ne tabbas ba za a samu canji ba a cikin wannan tafiyar kamar yadda malamai suka yi bayani don haka sai ya zamanto hakikatan wannan shine abin da ake son a ce a karkashin wannan fassara to idan muka duba a cikin abin da ake kira alqawaidut tafsir ka'idodin tafsiri idan maganganun malamai suka faɗa ba su cika da juna ba to shikenan ba za a ce ba yanzu misali wannan fassara da muka ce ashqiya da su'ada sai mu ce to ai hadisi ya zo ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara da cewa abinda ake nufi za ku tashi ga lokwa ba kaciya to wannan fassara ai ba a bukatar ta a'a tunda ya ce fariqan hada wa fariqan haqqo alaihim ad-dalala manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara ne da dai daga cikin ma'anonin da aya take dauka shine ake kira at-tafsiru at-tamthili dai daga cikin abin da ma'anar aya take dauka sai a fassara da shi amma ba shi ke nuna cewa ayar bakin ma'anar da take dauka kidan ba wanda shi yasa muke son daliban ilimi su yi hattara idan mutun ya ji wata fassara ko ta saba ma abin da ya sani na farko misali a ce malamin sa ya karantar da shi bakin ma'anar da ya sani kinan to kada ka kuskurantar da wata fassara wadda baka sani ba don ba kai ne karshen ilimi ba kuma malamin ka ba shi ne karshen ilimi ba idan hadisi yazo ya fassara wata aya zaka iske ko a hadisai zaka iske an kawo riwayoyi da dama ko daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko daga sahabbai kuma kowanne daga cikin su zaka iske fassarar sa ta saba ma wata to za a kalli cikin ka'idodin tafsiri qawaidul jam'i wat tarjih idan waɗannan maganganun za a iya hada su gaba ɗaya sai a hada su idan ba za a iya ba dole za a rinjayar da magana ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko fassarar da take qur'ani yake goyen bayan ta sai a aje wata to waɗansu dalibai da su fahimci wannan ba sai ka iske da sun iske wata fassara wadda ba su san da ita ba ko su ce ta saba ma hadisi ko su ce kaza dole sai an kuma an yi karatu usulul ulum kullun ina kira ga dalibai ƴan uwana mu koma mu karanta qawaidul ulum domin wannan zai sa na farko mu fahimci ilimi da kyau mu fahimci ilimi abu ne mai fadi ba kamar abinci bane wanda zaka zo ka cika koshi kai dariya kawai ka doki ilimi abu mai sauki sannan ka zamanto kana iya fahimtar ina ne ilimi yasa ba gaba idan za a tattauna da kai ba tare da ka afka cikin kuskure mai yawa ba musamman ilimi na usulul tafsir musamman ilimi na usulul fiqh musamman ilimi na usulul hadith musamman kuma ulumul ala misali tunda waɗannan suna cikin ulumul ala القواعد النحوية ده القواعد الصرفية ده القواعد اللغوية علم اللغة وفقه اللغة ده كم القواعد البلاغية ده كم القواعد الفقهية علم القواعد الفقهية ده استيما كما كوجهوا فهمت منيني أكفتا سبودا ده يوم متاني سيسو فهمت أبو أكسكوري ما سوك أكن كسكوري سوكي سيسو أمانا أكن ديدي سوكي وانا هنا دكتشن أبو بوان دمكي فاما دسو وانا لو كتشن كما أبين ينا دفاعي aya tana daukar ma'ana fiye da abin da ka sani yanzu misali wanda yace to ai yanzu me yasa mutane suke rubuta tafsiri alhali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara tafsiri ya fassara alqur'ani sai ya ce ba matsala shi alqur'ani fassara da manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi ita ce za a gabata so akan kowace fassara amma alqur'ani tun daga mutanen farko har zuwa mutanen ƙarshe na da alaka da su wadansu abubuwa mujmal suka zo cikin alqur'ani to an fassara su ba wai dan manzo sallallahu alaihi wa sallam bai san wannan fassara ba a qur'anin maganar Allah ce kewaye ilimi da alqur'ani Allah dai ne sai kewaye ilimi da alqur'ani to shi kada ya san ma'anonin sa kenan abu kaza yana shiga karkashin sa abu kaza yana shiga karkashin sa to sai ka fahimci wannan yanzu misali wani zai ce to dan mi malamai za su yi tafsiri misali a zamanin nan ko wani zai zo yayi tafsiri bayan wani malami sai ce a yanzu misali idan muka dauka ibn jarir at-tabari yayi tafsiri to ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafsiri bai dace a ce an samu ibn jarir at-tabari yayi tafsiri ba sai ya tsaya bakin hadisan da suka zo ya tsaya bakin nan tafsirul qur'ani bil ra'yi sai kai hatta ra'yi an ce ra'yi kalabina akwai ra'yi wanda akwai dalilan da suka karfafa shi na alqur'ani ko hadisi ko kuma qawaid na shari'a wannan ra'ayi ne wanda akan ijtihadi yake akwai ar-ra'yul madhmum ra'ayi wanda ba a yadda da shi ba shine ra'ayi kawai mutun ya zauna ba ya san ka'idodin ilimi bai da komai bai da wani dalili kawai ya fadi magana ko cikin al-istihsan da ake cewa Imam Shafi'i ya han al-istihsan ba rubutu shine istihsan wanda kawai mutun ya zauna ya ci ya ga abu yana da kyau kamar yadda mu'tazila suke ganin da abu mai kyau at-tahsin wa at-taqbih aqliyani ko ba haka ba kawai da hankalinka zaka gane abu yana da kyau ko bai da kyau wannan malamin ahli sunna ba su yarda da shi ba amma idan ra'ayinka ka karfafa shi da dalili ma ana to ba wai ra'ayi ne kawai haka ba mujarrad tare da nassi yake to idan da haka nan ne ba a buƙatar sahabbai su yi tafsirin alqur'ani su kawo nasu wani tafsiri idan da haka nan ne ibnu jarir at-tabari bai kamata yayi tafsiri ba idan da haka nan ne kamar da malamai suke cewa to ibnu kasir ya zo yayi tafsiri bayan ibnu jarir at-tabari to shi ibnu kasir me yasa shi yin tafsiri bayan ibnu jarir at-tabari yayi tafsirin alqur'ani gaba ɗaya shi ma ba salafi bane ko ko shi bai fahimci sunna bane idan muka duba da yawa daga cikin malamai sun rubuta tafsiri bayan su ibnu kasir kuma malamai ne na salaf su ma ba su fahimci sunna bane ko ko kakane so da kyau daliban ilimin fahimta akwai lokacin da mutun zai yi littafi ma dan saboda ya saukaka wani lokacin littafi ba wai dan a'a ya fi karfin wadansu dalibai sai aga ya za a yi daga cikin aghradut ta'rif mutun ya karanta littafi ko bahathi na aghradut ta'rif me yasa ake wallafa littafi wani lokacin dan a saukaka ma wadansu mutane wani lokacin dan a yi malamin da ke yankin ya san matsalolin yankin shi yasa zan yi littafin daidai mutanen da suke a wannan yankin ko kuma a yi shi dan saboda malamai ko a yi shi dan matsakaita ko a yi shi dan saboda daliban ilimi to sai ka jira ce dan me za a yi tafsiri zan ba da misali guda daga cikin misalai saboda wannan bayani ne mai muhimmanci sannan mu je duk da yake ayat ta dauki bayani mai yawa shine cewa akwai wani babban malami da akai a wannan yankin Sheikh Abdullahi bin Fodio abinda ake sani da Abdullahi Gondu kan Sheikh Uthman bin Fodio rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo littafi sunan sa Diya'u at-Ta'wil fi ma'ani at-Tanzil wannan littafin da ya rubuta shi a lokacin sa ake cewa malam sai ya fahimta ko kuma malamai suka kama cewa wannan littafin ba ko wani dalibi ne zai yi tafsiri da shi ba domin ya fi karfin da yawa daga cikin waɗanda suke son su yi tafsirin ga mutanen mu kuma sai ga mutun yana son ya tunkari abin da ya fi karfin sa to da malam ya fahimci hakan sai ya dawo yayi ikhtisarin wannan littafin ya sa masa suna kifayatu du'afa'is sudan ka gani kinin littafi yadda ka san mota ce da gida da komai ko sutura akwai ta daidai talakka akwai ta mai karfi akwai ta masu kuɗi haka littafi ma akwai na karamin dalibi akwai na manyan dalibai shi yasa dole sai mun bi a hankali akwai abubuwan da matsalolin da muke son mu jawo sun fi karfin mu fa to Allah ya kyauta wannan na dan bada misali ne wallahu ta'ala a'lam dan haka mutun ya karanta ka'idodin ilimi dan saboda ya fahimci matsaloli da kyau wallahu ta'ala a'lam wannan aya din akwai littafin da kamata in ƙara in ko wani littafi da kamata in ƙara bai muhimmanci akan karkashin wannan aya al-waqfu wal-ibtida وأثره في تقرير مسائل العقيدة نأبصار الإسلام بن وقار الإسلام ماجستير ده أكروبوتا أكن تأثير الوقف والابتداء أتكن أكيدا وندكما ونتالبيني إيش أجامعة مدينة هنا ده كيوسو سي مسمى سنة وقف والابتداء ده أهميته أتكن القرآني kuma akwai littafi mai muhimmanci shi ma a cikin wannan fannin duk da yake shi ba fannin aqida ya dauka ba fannin ma'ana al-waqf wal-ibtida wasilatuhuma bil ma'ana na ustadu doktor Ibrahim Awad dan kasar Misra wanda magister kinsa ne lokacin da yayi magister wallahu ta'ala a'lam to ɗan uwa sai ai hakuri wani lokaci mas'ala ta ilimi in ana so a tattauna kanta ba wai haka kawai za a wuce ba dole saboda akwai abubuwa da dama karkashin ta mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ta 200 da 320 kenan har yanzu a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha a karkashin aya ta 32 domin ita ce aya ta wato take akan jerin karatun mu malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace mukhbiran yana mai bada labari an zinati akan qawawat tayyibat da abubuwa dadada masu dadi kenan inda Allah yace qul hiya lil ladina amanu da Allah yace qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi kace wane ne ya haramta abin nan kullum harama zinata Allah wani ne haramta qawa ta Allah ma'ana abubuwa na qawa allati akhraj li ibadihi wanda Allah fitar da su ga bayin sa wa tayyibati da abubuwa dadada an gane ko wa tayyibati min arrizq da abubuwa dadada na arziki wanda ana raddi ne ga wadanda suka haramta mushrikai da lokacin jahiliya wadanda suka haramta wadansu abubuwa na qawa ko suka haramta wadansu abubuwa da Allah ya halatta ma mutane su ci na abinci ko abubuwa na abin nan na noma kamar yadda Allah ya faɗa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib sanna Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am yake cewa waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harthi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li shurakaina fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون ده سورا سدي وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ابو بكر سوك حرمتا سي الله يمسو رجيتي تواريني حرمتا انا نصي to wannan sai Allah ce kace da su qul hiya lil ladina amanu wadannan fa lil ladina amanu fil hayatid dunya na masu imani ne ma'ana abubuwa na qawa ina fata an fahimci ni abubuwa na qawa da abubuwa dadada lil ladina amanu na masu imani ne fil hayatid dunya anan dunya aya ta 32 a cikin suratul a'raf nan lil ladina amanu ko kace allamu lil ikhtisas an halicce su ne kebantacce ga masu imani ko kuma allamu lit ta'lil Allah ya halicce su dan masu imani shi yasa lamun tana da ma'anoni fiye da ma'ana wato bakwai a cikin yaren larabci nawa ka sani dole sai ka koma ka karanta ma'anil huruf ba haka zaka zo ka fassara alqur'ani ka ka koma cikin mughnil labib an kutub al-a'rib ka ga ma'anan lamun misali ko kuma litafai na usulul fiqh da na lugha da sun kai bayanin ma'anonin lamun qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya sai Allah ce khalisatan yawmal qiyamah ya anci khalisatan ke bantacci malam bai kawo karshen ayar ba da farkon ta ni ne nake kawo saboda mu fahimci ma'anar magana domin masu bin littafi kansu a tsabanin dole sai mun tsaya bakin abin da malam ya kawo idan ana buƙatar a kawo wasu ayoyi ko farkon ayar ko karshen ta zan kawo saboda shi malam yayi shi ne littafi ne wataƙila yana sa tsammanin abin a fili yake to wani dalibi kuma abin ba a fili yake a gare shi ba ko ba haka ba to khalisatun kuma akwai qira'a khalisatan yawmul qiyamah amma imamu nafi ya karanta khalisatun yawmul qiyamah kinan sai ka koma khalisatan yana izmantu wa hali alqira'a ta jamhur ka koma cikin ad-durr al-masun fi ulum kitab al-makrun da al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi da kuma i'rab al-qur'an al-karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish kaga tawjih na wannan khalisatan yawm al-qiyamah na ana nufin ka matsayin halinta halu kauniha khalisatan yawm al-qiyamah in kuma anti khalisatun alqira'a ta nafi' wanda kuma shina da rawi warshi da qalun su kuma bil raf'i sun ka karanta kenan hiya khalisatun yawm al-qiyamah sai zaman to an shafi wato al-mubtada kenan hiya wadannan abubuwan khalisatun suna kebantacce yawm al-qiyamah a ranar tashin al-qiyamah to wannan shine abinda ma'anar ayat take dauke da shi sai malam yace ma'a tare da cewa annal waqi'a abin da yake muna ganin shi al-mushahad mu wanda muke kallo ya ce al-waqi' nan ba abin da ya abku ba wani lokaci an ce al-waqi' shine abin da yake tabbata ana ganin sa al-mushahad wanda muke kallo annaha cewa waɗannan abubuwan na qawa da najin dadi li ghairi alladhina amanu wato suna ga waɗanda ba su da imani akthar su suka fi yawa wa adwam kuma su suka fi dawama yanzu idan muka duba muka kalli kasashen musulmai da kasashen kafirai muka kalli musulmai tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kike da duniya kafirai su kike da duniya su suke jin dadin ta shi yasa ma Allah yake cewa annabi wala tamuddanna aynaka ila ma mutta'na bihi azwajan minhum sannan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya duk abubuwan na duniya an ka duba galibi in an ka kalla galibi mafi yawanci sun fi zama ga kafirai an gane ko sannan idan muka duba yanzu a zamanin da muke yanzu a rayi idan muka duba manyan fawa na duniya ko le puissance da ake kira da faransanci kasashe ne na kafirai America ba musulmai bane Russia ba musulmai bane China ba musulmai bane India galibin su ba musulmai bane musulmi suna da yawa amma dai kuma kafirin sun fi yawa idan aka duba kuma adadin kafirai yafi adadin musulmi yawa to kuma duniyar a hannun su ta fi yawa lalle akwai kasashen musulmai wanda suna dan nasu karfin a yanzu amma dai duniyar tana ga hannun kafirai to ya za a iya ci kuma ta su ci sai malam yace kulna zamu ce fihi idmar akwai abinda za a kaddara kinan idmar akwai abinda aka buyi ne an ce an buyi a larabci ma'anan nan dole za a kaddara wani abu dan ma'anar ta fito taqdiruhu za a kaddara shi qul hiya lil ladina amanu kace wannan abin Allah ya halicce shi ne dan masu imani in mun ce Allah mu lit ta'lil koko lil ikhtisas ke bantacce ga wadanda sun kai imani ghairu khalisatin fil hayatid dunya amma ba wai an kebance su ba anan rayuwar duniya kinan sai a kaddara ghairu a wajen malam kinan li annal mushrikina domin su mushrikai sharakuhum fiha sun yi musharaka da masu imani an gane ko kenan khalisatan lil mu'minina fil akhirah amma an kebance su ga mu'minai ranar tashin alkiyama wanda ma alqur'anin kansa Allah ya nuna cewa duniyar da ma aka ba kafirai da ta ma hita masu imani da ba dan da ma ana jin tsoron mutane ba duk su kafirce kamar Allah ya san da cewa in ya ba da duniya gaba ɗaya 100% ga kafirai to ba za a samu mai imani ba dan zai kai inda rinjayar da kafirai suka musulmi sai sun kai inda cewa kullun su ne Allah kuma ba yadda za a yi domin dukiya da mulki da ilmi na duniya samun iko na duniya in ya dore zai rudi mutane har masu imani ma su samu raunin imani shi yasa Allah ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين annabi Musa sai da ji tsoro cewa mulkin fir'auna da dukiyarsa za su rudi mutane masu kafirci har annabi Musa yake cewa wa Allah yake cewa annabi Musa yake a cikin suratu Yunus wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana li yudillu an sabilik an ba fir'auna kawa da kayan duniya kaga su batar da mutane domin idan kullun mutum kafiri shike da kudi kullun shike da mulki kullun shike da ilimin kere-kere ah to idan haka zo kuma kullun suna cewa su ne Allah tun ana shakka sai an kai cewa to lalle ma kamar su ne Allah to shi yasa kaga fir'auna sai rudi mutane kuma wannan shike sa yanzu da yawan musulmi ma sun shiga cikin rudu suna ganin ma ba za a iya samun canji ba a rayuwar da ake ciki alhali musulmi sun taba mulkin turai da duniya a Spain shekara 1857 amma yanzu an sace ilimin kuma an nuna mana wannan karatun ba wannan ilimin haramun ne kuma musulmi ma ba za su iya yin komai ba da bakin mutum da balarabi duka mutane ne mutakhallifin saboda mi to kaga wannan har ya kai yanzu da yawa daga cikin ƴaƴan musulmi da kuma al'ummomin musulmi suna ganin kawai ma yaren larabci ba yaren ne ci gaba ba alhali da yaren larabci aka karanta da su turawan a can shekara 1857 musulmi suka gina jami'o'i wanda ilimin da turai take zamane a kan sai yanzu kacokan kokari ne na musulmai kuma yanzu bincike yana ta nuna wannan satar da aka yi da tarjumar da aka yi to amma saboda mi saboda duniyar tana hannun su kowa ma ya rikice yanzu ganin akai ma in kana larabci kai ba zaka ci hatta da larabawan ma su dauki larabci yanzu larabci wani abu mai muhimmanci ba musulmin da ba su kafi damuwa da larabci ba laraba bane saboda suna karatun shi dan gina addinin su amma kuma larabci yare ne na ilimi ya an kai an karanta da turawa shekara 1857 a Spain a daular ta Andalus da yaren larabci aka gina jami'o'i turawa suka zo suka yi karatu to kaga wannan saboda ruɗi kaga Allah subhanahu wataala sai bai bada duniyar ga kafirai gaba ɗaya ba to wannan shine abin da malam ya kawo shi ra'ayinsa cewa ghayra khalisatin fil hayati ad-dunya ba an kebance ta ba wato ga masu imani shine abin da ake son a ce shine malam ya kawo daga cikin bayanan da malam ya kawo to amma kafin mu je a gaba wannan aya tana da wasu maganganu waɗanda ba wannan ba kuma akwai shubuhoyi da kamata in dan faɗi wani abu akan su na farko abin da zan karawa waɗansu malamai suna ganin cewa asalin duniya Allah ya halicce ta ne dan masu imani dan Allah ya halicci duniya dan abota masa kamar yadda suka ce an halicci duniya dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ka hadisi wannan hadisin bai inganta ba Allah ya halicci duniya dan abota masa hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kansa an halicce shi dan ya bauta ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ina fata ana fahimta ta to sai malamai suke cewa a ita duniyar da ba dan masu imani ba da Allah bai yi ta ba ma'ana abinda ake cewa albarkacin kaza ka dangare ka shan ruwan kasku wanda ake bari a cikin gida kenan wanda abin ga ko kuma mu ce sauran kwari wadanda ba dan su aka zuba ba to amma duniyar da Allah yi ta dan masu imani da ba dan su ba zai yi ta ba tunda su ne za su bauta masa su ne an ka halitta don ibada su suke yin ibada kenan duniyar tasu ce amma kafirai za su zo su yi banna su kwace abin da suka kwace koko Allah zai ba su don duniya kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin sahih muslim da duniya tazinu inda Allahi janaha ba'uda da duniya tana da kima a wajen Allah ta kai fifikin sabro ko mu ce hihikin sabro an ka ce da kafiri bai samu abin da zai sha ba da bai samu abin da zai sha ba ashe kimar duniya a wajen Allah ba ta kai fifikin sabro ba wagga shi yasa wani malami yake cewa da an ce maka mutum biyu suna rigima kan fifikin sabro ni zaka dauke su ai zaka dauke su ba su da hankali zaka dauke su ba su da hankali domin fikirin sabro bai kai abinda za a rigima kan shi ba to yanzu ko duk abinda muka rigima kan shi ita ce duniyar kudi abinda za a samu matsayi na duniya, mulki, kazare duniya dai, gida mai kyau, mota mai kyau, duniya ce muke ta rigima kanta. To kaga ko ashe bai dace a ce muna rigima kan abin da bai da kima a wajen Allah subhanahu wataala ba, amma saboda an kawata ta, saboda an kawata ta, kuma shedan yana zuwa yana zuga mutane shi yasa duniya akai ta rikici kanta. Idan ka kalle ta sai ka ga ba abin da ya dace a ce ai rikici ne kanta ba, wannan kenan. To wannan kuma rashin hankalin nan ba ana nufin mutane mahaukata bane, kowa ya haukace ya kamata a kai shi gidan mahaukata, ana nufin bai da hankali irin hankali na shari'a. Shi yasa sabanin musulmi a yanzu idan ana son a yi duk sabanin da akwai a duniya rashin shi rashin hankali ne, rashin hankali amma na shari'a. Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin wata muhadara da yi al-Islam dinun kamil wanda yayi ta ne a masallacin Madina lokacin da shugaban kasar Morocco ya zo a masallaci ya gabatar da muhadara yadda musulunci yake tsara duniya gaba ɗaya. Zan ci a ce musulunci bai cika ba, koko musulunci yana da tangarɗa, koko akwai abin da musulunci bai gana ba, shi sai wata muhadara ce yayi, wato muhadara ce wadda ayoyin alkur'ani ne galibi amfani da su, amma ya tattaro duk matsalolin da ake zance sai dai a nemi tafsil a ƙarƙashin ayoyi da hadisi, amma ya tattaro waɗannan matsalolin. To a cikin ke cewa daga cikin matsalar da yanzu ake fama da ita saɓanin musulmi, yace to dalilin shi in ana son a yi maganinsa shi ne a samu hankali na shari'a. Dalili kuma ba wai a'a hatta dan qur'ani yuni amma baka yarda hadisi ba, waga aya ce ta alqur'ani Allah ya faɗa yahudawa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dalika bi annahum qaumun la ya'qilun, kana san tsammanin kansu haɗe yake amma rarrabe suke saboda duniya ce ta hada su, munafunci, dukiya, neman shugabanci, neman zalunta waɗansu al'ummomi a haɗa kai a zalunce su amma ba akan gaskiya ba. Sai Allah ce dalika bi annahum qaumun la ya'qilun, mutane wanda ba su da hankali ba, ana nufin mahaukata bane gaba daya, ana nufin ba su hankalta shari'a. Ashe da yawan rikicin da muke ciki ba mu hankalci shari'a bane, ba a tsaya akai karatu mai kyau ba, ba a bar son rai ba, ba a bar jiji da kai ba, ba a tsaya an ka kalli nassi aka yi aiki da shi ba, da an aje son rai an ka bi abin da nassi ya ce aka dibi ka'idodin shari'a, da mun huta da sabani. Ashe rashin hankalta shari'a ne in ji malam, ba ni faɗa ba fa, malam ya faɗa shi ku ya kafa hujja da alqur'ani, in ka yarda fatawa ce ta Allah, in baka yarda ba kuma shikenan mun baka lahiya. To wannan kenan sai ya zamanto cewa to da aka yi zancen abin nan, wannan abubuwan lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm alqiyama, kidan nan abinda zamu fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci waɗannan ababin dan masu imani amma kafirai sai suka zo suka yaki ko kuma an basu ne don an ga dama, domin da duniya wata abu ce da Allah subhanahu wa ta'ala bai bar kafiri ya samu abinda zai sha ba a cikin ta, kidan ba wata abuta mai daraja ba a wajen Allah. Kai ne in ka rudu da shedan kuma ka rudu da duniya, ka rudu da zalunci, shedan ya zuga ka kai ta zalunci, kana babakire da abin da ba naka ba, karshe kuma kai nadama tun da nan duniya ba lokaci, Allah ya zare shi ya walakantar da kai kafin ka hadu da Allah. Allah ya kai mu nutsari. To wannan abin da malamai suka ce kenan, shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa ashe dukiya ta fai'i da ake zance dan ya magana ne kan duniya, dukiya ta fai'i, inda Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Asalin afa shine Allah ya dawo da shi, domin fa shine ya dawo. Wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala alukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Sai ta dawo, in an ce abu ya dawo kenan na mutane na an dawo musu da shi, to afa Allahu Allah ya dawo da shi. To ita ko ghaniba dama abinda kun ka samu ne na riba kenan, ashe duniyar in kun ka samu abu ga kafirai in ganima ne, riba ce kuka samu, Allah ne ya baku dan dama dan ku Allah ya halice shi. Fai'i kuma kai na ganima ne ni faɗa fa, kamar abinda malamai suka faɗa ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba, shi ko na fai'i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fa ya ce to ya faɗa, ma'ana Allah ya dawo da shi naku ne dan ku ya halice shi, shi yasa Allah kira ta fai'i. Kinan lillazina amanu, asalin ta masu imani ce, kinan kafirai dan dan musu ne Allah subhanahu wataala ya ga dama yayi. To kafin mu je gaba sai mas'ala biyu kilan ban sani ba, mas'ala ta kafin ta ƙarshe shine cewa sai waɗanda ake kira ɗan Qur'ani sai suka fa hujja da cewa to ai an ce kul man harrama zinatullahi allati akhraj lil ibadi, ashe zinariya ta halatta musulmi su ta alhariri, tunda zinariya mata an halatta musu an haramta ma maza, alhariri an halatta ma maza an haramta ma mata, da sauran abubuwan da dai akwai kawadda halatta ne ga maza ga mata, akwai kawar da maza ɗaya halatta su yi ta mata bai halatta su yi ta ba, akwai kawar da mata ɗaya kamata su yi ta maza bai halatta su yi ta ba. To kaga sai ka wannan bincike ne ma wanda ya kamata a ce wani ya ɗalibin ilimi ko wani ya yi bayani a kan shi a gane ga abin da ƙawa ce ta maza su kaɗai, ga abin da ƙawa ce ta mata su kaɗai, ga abin da ƙawa ce ta maza da mata. To idan muka duba a wannan, kaga misali kamar yanzu gemu an ce ƙawa ce ta maza, za ka iske waɗansu mata Allah ya halicce su da gemu. Waɗansu malamai kadiba cikin littafin doktora da wannan babban malami na kasar Mauritania wanda asalinsa na kasar Mauritania na Saudiya, Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti al-Jirahat al-Tibbiyya ya kawo, kuma akwai littafi mai muhimmanci Mawsu'atul Qawa'id Mawsu'atul Qadaya al-Fiqhiyya المعاصره وان الدالب العلمي زي ديبا يغا مسالولي نا معاصره بانا wannan ba shi mallan aljirahat al-tibbiya ne yayi idan mace gemu ya fito mata ya za'a yi wadansu malamai suka tafi cewa haram ka a taba gemu don Allah ya ce shedan da ma ya fada Allah ya hikaito daga maganar sa cewa wala amurannahum falyubtikun adana al-an'am wala amurannahum falyughayyirun khalq Allah za su canza halitta Allah ashe mace in gemu ya fito mata ta debe shi ta canza halitta Allah ko ko mutu idan an kalice shi wata na kasa misali hancin shi ya karkace idan yaji aka gyara masa ya canza halitta Allah wadansu malamai suka ce a'a nan ana kallon cewa shine idan ga tsarin da tsarin halittar yake sai aka ga wannan yazo da wannan to ba laifi mu ce idan gemu ya fito mata a sa mata wani magani gemun ya daina fitowa domin geme bai daga cikin ko mu ce gemu bai daga cikin kawata mata wanda Allah ya halicce su da shi wadansu malamai sun tafi aka haka kadibi wannan ba hafi kaga wadannan kazaya dan kasa akwai wadanda suke ganin irin wadannan mas'aloli busan su ba kawai su je su tabka wato abin nan shi yasa ma malamai suke cewa mata idan suka je aikin haji to ba sa yin aski domin gashi idan akai aikin haji an ce akwai al-muqassirin akwai abin al-muhalliqin qur'ani ya fade shi muhalliqin ru'usukum muqassirin la takhafun to sai aka ce su mata taqsiri gare su babu halq domin mace daga cikin kawarta shine mi shine gashi idan mace aka ce ta yi aski gaba ɗaya ta aski gashin kanta ko ta yi toli abinda ake cewa wani ku cewa toli ko kwalkwabu kaga ai ba ta kalluwa ba za a yi kallonta ba to shi yasa malamai suka ce to su taqsiri ne kuma malam ma Muhammad ibn Shanqiti ya tattauna akan wannan yake cewa ba a taba samun wasu matan sahabbai ko matan manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai su rage to su taqsiri ne gare su kaga irin wadannan mas'aloli suna bukatar ai taqsisi kenan ko da an kace kawa ba komai ba kamar yadda ɗan Qur'ani suke cewa da kuma ahlul ahwa wal bid'a wadanda ba su fahimci na so shi wani lokaci suna kar yawan istishhadi da nassi am amma alhali ana samun khas ko na wata aya ko wani hadisi sai su warkar da su kawai su yi amfani da am kawai an ce zinatullahi duk abinda abin suka sa ko tayi ku yi amfani da shi kawai wasu malamai su yi abin nan naku alhali zaka iske wata aya ta yi taksisi ko hadisi wanda rashin sanin wato qawaid na al-ulum shi ya kai mu ga irin waɗannan abubuwan wani kuma son rai ne ya san gaskiya baya son yayi aiki da ita kenan an ce zinatullahi ba da nufin komai aje ayi abun nan da shi babban da abin da na so shi sun ka fitar da shi sun kai taksisin shi sun ka ce banda maza ko banda mata kakka ce zina nan an ce sutura qawaci gare mu don haka ko wace mace ta sa irin sutura da take so ko wani namiji ya sa irin abin da yake so duk wani abin qawa ku sa abin ku Allah ya ce wai haramtar da shi tunda Allah ya fitar da shi daga cikin kasa ba haka ake kinufi ba ka karanta al-i'tisam na imamu shatibi na shari'a ba imamu shatibi na qira'at ba zaka ga irin manhaji ahlul bid'a wal ahwa da manhajin da suke bi wajen tafsirin aya to wannan kenan wannan sai mu gane cewa lil ladina amanu din ga irin fassarar da ake so kafin mu je karshe tunda wannan aya ta ita ma ta dauki bayani mai yawa shine cewa akwai wata shubha da ake kawo wa anan sai a ce to an ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wadannan nan masu imani ne a ranar ga masu imani an gane ko khalisatan yawm al-qiyama amma suna kibanta ci ga masu imani da tashin kiyama sai ka ce to kenan yanzu zinariyar da ake amfani da ita duniya ita ce Allah zai kai mu na lahira tunda hiya lil ladina amanu ta masu imani ne khalisatan sai a kebance ta kenan sai a dauke ta a kebance ta ga masu imani sai kace to kenan abinda ni'imar da akwai duniya kenan irin kayan kawan da akwai duniya da suturan da kuke cewa babu su a lahira a'a su ne za a dauka akai can shi yasa wadansu suka fassara da wannan sai a ce a'a nan da anka ce hiya ana nufin jinsin waɗannan abubuwan akwai shi a ranar tashin alkiyama a can cikin aljanna ba ana nufin waɗannan kaya na kawa da na jin dadi ba na abinci da sutura da mata su ne za a dauka akai a matan aljanna matan duniya da suka yi imani za a kai su amma a aljanna akwai mata tun yanzu suna can kenan ba waɗannan ne dai za a dauka ba sauran abubuwa na kawa a'a ba su ne za a dauka akai ba nan ana magana jinsin waɗannan abubuwa domin qur'ani yana magana akan wani abu sai ya tashi kuma zuwa ga jinsin sa misali Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Allah ya ce mun halicci dan adam daga tatattar kasa summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi nutfa ya zamani annabi adamu ya taba koma mani shi an kalita daga kasa ba mu ba to summa ja'alna jinsahu shine abin da ake nufi ina fata ana fahimta ta walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha Allah ya ce mun kawata sama ta duniya bi masabiha da taurari waja'alnaha rujuman lish-shayatin mun sanya taurarin nan su zamanto abin jiwa ga shedanu a'a yulad da ke fitowa daga cikin su ba wai su taurarin da su ake halba arjanu ba idan baka fahimci intiqal al-jinsi ba kaga sai kai banna to nan shi ma irin wannan ne shi yasa radda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa za a yi azaba ga waɗanda suke hana dukiyarsu sai yutawquna ma wakhilu bihi yawm alqiyama za a yi musu sarka da shi kuma kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum randa za a yi mutane lalas kamar da suke cewa lalas ko za a goga musu a sanya wannan zinariyar da azufa da suka taskance sai wani ce to an ce dukiyar tunda an ce walladina yaknunu wa yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda to ai kudi fa dola wani ce to ai babu zakka kudi a ce a'a su zinariyar da su ake kimanta abubuwa a wancan lokaci yanzu kuma da kudi ake yi sai wani ce to munji da kudin ma ake yi to yanzu ita dola kaga wanda yace zinariya ake nufi kenan shi a wajen shi babu zakkar kudi wanda kuma mazhaba ce ta zahiriya amma ba maganar mu bace to ba wani ce to munji dola to shi yanzu an ka dauki an ce wutar lahira ta'alumka ta duniya so 70 to yanzu idan ka dauki dola ka kada ko naira ko sefa ko dai kudin da ake kashi a duniya musamman ba waɗannan ba masu abin gaba waɗanda suke na karafa an gane ko to yanzu dola ko cikin wutar duniya ba koliya ta kai ba to an ka cikin wutar jahannama ya za a yi ma ta tsaya balle har a goga mutum ita sai a ce ana magana ne akan jinsin waɗannan abubuwa Allah zai iya mayar da daidai girman su ya takdirin su ya kai su a cikin wutar jahannama kuma da wuta ba ta kuna sai da izinin Allah ya kamata mu fahimci wannan annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta ba ta kone shi ba sai da izinin Allah Allah kuma ya hana kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim kina waɗannan abubuwa na lahira ba a kiyasin su da duniya kidan kaka zo ka kama mutane shi ko haka cewa an ce hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya to ya za a yi akai wadannan abubuwa ranar tashi alkiyama a cikin wutar jahannama sai a ce a jinsin su wadanda Allah subhanahu wataala so kaddarawa su ne za a kai ba dole ba sai wadannan din shi yasa kada ku dauki shi har kafirai da suke cewa an ce abubuwan kawa su ne za a kai a lahira kidan ku morewarku domin kaga abinda kafirai suke sukar malamai dashi da kuma abinda ake sawa shakka game da al'amarin malamai sai a ce malamai ba su da wata solution ko hal game da al'amarin duniya shi yasa suke kokarin yakar matasa da wannan suke musu kullu in suna magana sai su ce wai in an mutu wai ma'ana nan duniya babu wani solution da za su kawo bayan musulmi sun karanta da tura shekara 1857 sun ka ci gaba a duniya za a ce wa musulunci bai da alaka da duniya ƙarya ne wala tansa nasibaka min ad-dunya da haka kenan a ce musulunci bai magana kamar al'amarin duniya wannan ƙarya ce shubha ce ake kawo da masu son rai wanda suke so su kadai za a bar su su tuka su babu baka game da al'amarin duniya sannan kuma su ce muku to ko kun jiya wai an ce wai duk abin da ya shafi duniya sai su ce muku sai an mutu don haka ku bar su game da al'amari su ta yi can masallaci su yi zancen in an mutu ku zo nan ku yi zancen duniyar ku ai a kari ko ku ce muku wai sun ce muku to in an ta lahira wai kayan kawa waɗanda aka zance wai akwai su can aljanna da azurfa da abin nan da kuma akwai giya aljanna akwai mata aljanna sun kace night club da yuni kamar da ake hoda to tunda nan ga mata ga giya ga komi sai a ce maka wai sai in ka mutu ba a tabbacin kuma za a tashi sana a ce ma yanzu can da zaka samu su to me yasa ba zaka kwasa abinka tun dinnan ba wallahi daliban ilimi ku tashi da bincike wallahi malamai mu tashi da bincike da sharrin da ake son aqidun da ake son a yada cikin kokwalen matasan mu musamman waɗanda suka tsufa su an riga an kare da su an san ba za a yi juyar da su ba amma yanzu an bi wani tsarin sabon tsari wanda yana da suna al-mukhattatat wanda insha Allah ta'ala idan Allah ya bamu iko ko da a wadan surare za mu yi karatu a wadannan mukhattatat zai kai alal aqall mawdu'i 40 da za a fitar a karkashin wannan al mukhattatat game da yadda za a yi a ruguza ilimin alqur'ani ko sunna ko abin da shafi tarbiyyar musulmi ko ilimin su ko tattalin arziki su komi suna nan da dama bincike ne mai yawa wannan na dan buda ma yan uwa wato kofa ne ko na dan kunkusa kofar zancewa dan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya kore kuma wannan aya dai mun samu mun dan fadi abinda muka fada da shubuhohin da ake fada cewa aljanna night club ne kenan tunda nan mutane su more makansu wallahi ai hatta da irin wannan tunanin abinda muka fada zaman to daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.